sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Lahashin Gumel tare da masu labarin sanyin da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani shiri na daren yau ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin Kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'auni 3.9 ta girgiza 'yan ƙasar Morocco a yau Lahadi, yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin ɓaraguzai a cikin garuruwa sakamakon mummunar girgizar ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 2000 a daren Juma'ar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 ta shafi mutane 3,000, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi a cikin ƙarni. Ayyukan ceto suna tafiyar hawainiya, kuma wasu 'yan ƙasar Morocco na ƙorafi a kafafen sada zumunta cewa gwamnatin ƙasar ta ƙi ba da dama ga ƙarin ma'aikatan ceto su shiga ƙasar domin taimakawa. Makwabta na ci gaba da neman mutanen da suka makale a cikin ɓaraguzai da suka gangaro daga tsaunukan Atlas, inda gidajen laka da na siminti da ma na duwatsu suka ruguje. Saurayin masallatai sun kakkari, haka kuma tsohon birnin Marrakesh mai daɗaɗɗen tarihi ya lalace. Shugabannin kasashen kungiyar G20 sun kai gaisuwar girmamawa ga Mahatma Gandhi a yau Lahadi a cibiyar tunawa da Rajghat da ke Delhi, wadda aka sadaukar ga Gandhi, wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen 'yantar da India daga mulkin Birtaniya. Shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taron G20 na bana na tsawon kwanaki 2 a India sun cimma matsaya jiya Asabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar ta jiya Asabar dangane da rikicin ta zo da sassauci sosai fiye da wadda aka gudanar a taron shekarar da ta gabata a Bali. A bara, kungiyar ta G20 ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, tare da kira ga Rashar da ta janye Dakaronta. Sai dai a wannan shekara matsayar kungiyar na tattare da karancin Allah wadai da ci gaban kasancewar Rasha a Ukraine. Prime Minister Birtaniya Rishi Sunak ya zargi Prime Minister kasar China da yin kutse a demokuraɗiyyar Birtaniya, wanda ya ce ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta rawaito cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin kasar a farkon wannan shekarar bisa zargin yi wa Beijing leƙen asiri. Sunak ya ce ya taɓo batun tare da Premier Li Qiang a lokacin da su biyun suka haɗu a babban taron kungiyar G20 na India a yau Lahadi. Ya ce kuma ya bayyana matukar damuwarsa. Rundunar 'yan sandan birnin London ta tabbatar da cewa an kama wani mutum mai shekaru 20 da kuma wani mai shekaru 30 a watan Maris a ƙarƙashin dokar sirrin gwamnati, to sai dai ba a kai ga tuhumar ko ɗaya daga cikinsu ba. Jaridar Sunday Times ta rawaito cewa matashin mai bincike ne na majalisar dokoki, wanda ya yi aiki tare da manyan 'yan majalisa daga jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma lokaci da zamu koma gefen bayawa alheri wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Ina gama secondary school na shiga ita jami'a ba ayar ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wanda ake yanzu ba. Ni mock result abinda ake cewa mock result wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu, to ni da ita na shiga jami'a Bayero.
Kallabin shirin a wannan makon, ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi, shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita, shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Suna na Alheri Grace Abdu.
Gwamnati kada dai ta karamu na harkar zaman lafiya.
ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi a jihar Kano. Za ku ji kalubale da ta fuskanta. Za mu kuma tabo batun harkokin mulki a Najeriya, inda mata ke ƙara yi wa sabbin ministoci mata da ke gwamnatin Bola Ahmed Tinubu hannunka mai sanda. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako, bari mu dora kan batun da ya tsone wa mata ido a Najeriya, inda aka samu adadin mata mafi yawa a jerin ministocin kasar. Bakin da muka gayyato domin tofa albarkacin bakinsu kan burin da mata a Najeriya suke neman cimma da wannan yunkurin, sun bayyana yadda ministocin za su ba da gudunmuwa a yunkurin cimma burin matan na samun kaso 35 cikin 100 na madafun iko. Su kuma cire wa sauran mata kitse a wuta.
Sunana Munira Suleiman Tanimu, yar majalisar dokoki ta jihar Kaduna, mai wakiltan Lera ta Gabas, kuma deputy majority leader na majalisar Kaduna. Wannan ma'aikatan ayyukan mata da aka kafa tun shekara 1999, mun san cewa a lokacin marigayiya Hajiya Maryam Babangida ita ce ta yi facilitating kafa wannan ma'aikata na mata. Kuma mun san irin gudunmuwan da ta yi da irin taimakawa mata da ta yi, musamman don ta inganta rayuwar mata waɗanda suke karkara, har ya sa ta buɗe wani foundation nata, wato Better Life, wanda yake fuskantan da kuma taimakawa musamman su mata waɗanda suke karkara. So tun daga wannan lokaci da aka kafa wannan ma'aikata ta ayyukan mata, daidai gwargwado duk waɗanda suka zama minista na wannan ma'aikata na ayyukan mata sun ba da su ma nasu gudunmuwan. Kuma mu muna alfahari da kafa wannan ma'aikata da aka yi na mata, domin tabbas mun san cewa mata su ma suna bada nasu gudunmuwan, musamman domin ci gabawan gwamnati da kuma kasa gabaki daya.
Sunana Ambassador Khadija Ishaq Baras a Kano, Nigeria. Ma'aikatar ayyukan mata a Nigeria za mu iya cewa suna bakin kokarin su wajen ganin sun wayar da kan mata ta bangaren shiga harkar siyasa kuma a dama da su. Bayan haka kwarai suna dagewa wajen ganin sun rage wa mata radadin talauci ta tallafa musu kenan masu sana'o'i hannu. Haka za ki ga suna yawan yin haka tare da haɗin gwiwar irin manyan kungiyoyin nan na kasashen waje. Yanzu irin abubuwan da muke ganin ma'aikatar take kokarin yi kenan.
Kun san dai yanayin da ake ciki a Najeriya tun bayan mika sunayen ministoci, kafin aka tantance wasu aka bar wasu, ake raɗi-raɗan inda mata za su ba da gudunmuwa a wannan karan, ganin yadda aka samu mata 7 a wannan jerin sunaye da shugaban ƙasa Tinubu ya mika wa majalisar dattawa. Shin menene kuke sa ran sabbin mata nan da aka nada a makamai kamar na minista za su sanya a gaba idan aiki ya fara gadan-gadan?
To wannan sababbin mata da aka nada a ministoci, da farko dai muna ma Allah godiya, muna kuma moshi shugaban kasa namu Bola Ahmed Tinubu godiya, musamman da yaga amfanin mata da kuma taimakawa mata da yake so yayi, da kuma inclusion na mata da kullum muke kuka cewa ba a sawa kuma ba a yi da mata. Yau gashi Allah ya kawo mu a cikin cabinet din shi na ministoci mata har guda 7. A cikin wayannan mata guda 7, kar ku manta cewa ba duka bane ba za su rike ma'aikatar mata ba. Kowa za a bashi nashi ma'aikata daban-daban, mutum ɗaya ne kawai zai rika ma'aikatar ayyukan mata. To mu abin da muke roko kuma abin da muke sa rai shine wayannan mata da aka kawo su minister ba ma so su watsa mana ƙasa a ido. Muna so su jajirce su yi aikin su yanda ya kamata, su rike aikin su hannu bibbiyu domin su fidda mata kunya. Za a ba su ma'aikata daban-daban fanni daban-daban, amma na san ya shafi experience din su da ayyukan da suka saba yi. So walau na mata ne walau na koma ina ne, su rike da kyau, saboda in suka rike da kyau suka yi aiki yanda ya kamata fiye da waɗanda suka rike wannan office, musamman idan maza ne ma suka rike, kin ga za a yi alfahari da su abinda suka yi gobe, kuma za a ƙara ba wasu matan dama su ma su zo su taka rawan gani. Saboda haka mu abin da muke roko a wurin waɗannan ministoci da aka kawo shine su tsaya su yi aikin su yanda ya kamata, kuma sannan su taimaka ma sauran mata wanda suke sana'a, wanda suke siyasa, wanda suke neman aiki. Wato Allah ya kai su wurin ne sai su yi amfani da damar su, su ma su ƙara tallafa ma wasu mata. Sannan kanmu ne mata ba su cika taimakawa mata ƴan uwansu ba, amma kamar yanda nake gani yanzu abubuwa sun fara canzawa tunda matasa mata sun fara karɓan ayyuka masu ƙarfi wanda za su iya taimaka ma wasu. Muna roƙon su da su ƙara ƙarfafawa mata a duka fannonin da za su iya taimaka musu domin kawo ci gabawan ƙasa gabaki ɗaya.
Sai kuma malama Khadija Isaac Bawa,
su ministoci kenan mata, wato abinda muke sa ran za su yi. Ni dai ana bangaren ina ganin har yanzu ba a ba su wato bangaren da za su wakilta ba kenan, wato portfolios din su. So ni ina ganin sabbin ministoci mata da aka nada su a Najeriya kenan za su kawo sauyi matuka wajen farawa da ayyukan da suka shafa mata, wato wajen bibiyar kamar dokoki haka da su bunƙasa samun sauyi mai dorewa a rayuwar ƴaƴa mata da ma mata gaba daya. Ina sa ran za su yi abin da ya dace ba tare da sun nuna gazawar su ba a matsayin su na mata. Sai kuma tambayar da kika yi na maganan wato ma'aikatar ayyukan mata, ina gani ya kamata a ce sun ƙara kokari wajen taimakawa da irin sababbin dabaru haka da zai tallafa wa mata masu sana'o'i. Sannan kuma akwai maganan dakili cin zarafin mata da ake da shi har yanzu, duk da ana magana akai kuma an kakkafa dokoki akai, ya kamata a ce sun dage sun ƙara hoɓɓasa wajen ganin waɗannan cin zarafin da ake wa mata ya kau gaba ɗaya domin kare mutuncin mata.
To madalla, mun ji daga bakin ku duka, a yanzu menene burin ku akan ma'aikatar ayyukan mata, musamman ababe da za su yi tasiri na kawo ci gaba ga rayukan mata a yanayin da ake ciki?
Babban abin da nake so wato a ƙara tallafawa mata shine musamman matan mu da suke karkara, an bar su a baya, waɗanda suka samu suka yi karatu daidai gurgudo, yau da su ake damawa. Kowa ya kama sana'a, kowa ya kama kariya da daban-daban, kuma kowa na samun ci gabawa. Amma ya labarin matan karkara, me ake musu, wani wayar musu da kai ake yi akan fannoni daban-daban wanda zai taimaki rayuwarsu, ya inganta rayuwarsu, kuma ya kawo musu ci gabawa. Yau misali yanzu matan karkaran nan zaki ga wasu na zuwa gona, wasu kuma suna sha'awan koyarwa, wasu ma zaki ga sun tafi sun je sun nemi ilimin sun koma karkara suna taimakawa ƴaƴan wasu kuma ba tare da ana biyan su ba. Menene abin da gwamnati za ta iya yi? Menene abin da mata da Allah ya kai su wani matsayi za su iya yi? Abin kwara ɗaya ne zuwa biyu. Na farko, a koya musu inganci ga rayuwarsu, musamman fannin ilimi da kasuwanci. Yau ko a karkara kake, in kana da ilimi kana kasuwanci, ko kana da ilimi baka kasuwanci, ilimin nan zai iya kai ka inda baka tunani, sana'an nan zai iya kai ki inda baka tunani. Saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne masu muhimmanci a rayuwar mace. Daidai gwargwado, duk mace yau da ta samu abin yi za ta taimaka ma kanta, ta taimaka ma iyalanta gabaki ɗaya. So kada mu ga wai suna karkara ne basu san rayuwa ba ko basu san abin yi ba. In aka nuna musu hanyoyi da dama wanda a karkaran ga abin da za su iya yi da zai kawo musu ci gaba da inganci da kuma sana'ar da zai taimake su ya kuma taimaki ƴaƴansu da wannan karkaran da suke ciki, ina ga mun fara kawo ci gaba wanda zai tasiri kenan a rayuwar mu gabaki ɗaya. Saboda mu wayanda muke birni ko kuma in ce mata da suke birni, in mun ci gaba mun bar na baya ko kuma mun bar wayanda suke karkara, ni ana tunanin ba shine daidai ba, tunda su ne ake amfani da su a zabe har mutum ya kai inda yake so ya kai. To me yasa in ka tafi kuma sai ka manta da su? So ina ga ya kamata a ce an programs da dama wanda za a taimake su, a kawo musu ci gabawa, a kawo musu doki, musamman kin ga maganan asibiti primary health care din nan, ko ina kika je zaki ga is very poor, is dilapidated, duk wani abu da ya kamata a yi a saka facilities da zai taimaki asibiti, zaki ga asibiti da ba kanta. da yawan su ma a gida suke haihuwa babu ma kudin ma da zasu je ma asibitin nasu ma na karkara kai wasu karkaran ma babu ma asibiti mace tana nakuda sai an dauke ta kusan awa biyu kafin karkara zuwa inda za a kai ta asibiti kin ga wannan ai dole muna bukatan cewa ma'aikatan mata da kuma sauran mutane musamman gwamnati su sa ido matan mu wanda suke karkara a kawo musu saukin rayuwa a kawo primary health care a kawo manyan asibitoci karkara sannan a gyara makarantun su wanda ƴaƴan su za su girma Allah ya ba su ilimi su ma su tafi wani wurin su je su koyo abin da za su zo su koyo wasu su dawo gida wasu kuma su bude abin da zai kawo tallafi a wannan karkara so ni dai ana wata nanin kenan bai kamata muna tafiya muna mantawa da na baya ba
su sauraro shirin kallabe kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma kallabe mu ta mako wata mace ce da ta samu kanta a harkar malanta ba shiri ta kuma zama ɗaya daga cikin matan da suka taka rawar gani a harkokin ilimi ta jihar Kano kada in kai ku da nisa baka aka ce a baki mai ita tafi dadi
sunana Hajiya Binta Abdulhamid an haife ni a shekara ta 1965 kuma nayi karatu na primary school a nan Kano nayi secondary school education dina a former Kaduna state wanda yake yanzu makarantar ta GGSS Malumfashi tana karkashin Katsina state ne kuma bayan na gama makaranta na dawo nan Kano tunda mahaifina anan yake mahaifiyata ce da mai yar Katsina to kuma aka yi mini aure sannan na shiga Jami'ar Bayero University kuma na kammala ita Jami'ar Bayero University a 1987 na fara aiki da ma'aikatar ilimi ta jihar Kano a 1988 kuma Ubangiji ya sa min albarka a cikin aiki na hau matakai tun daga malamar aji ake bani responsibility din ne house mistress ne form master dai ne wane ne haka har aka tau na zama vice principal ina jin a 1993 ko 94 ne. I was at Smaila a matsayin vice principal. Daga nan aka maida ni makarantar Wudin Junior Secondary School. Nan na fara shugabancin makaranta, kuma ni ce principal din wannan makaranta mace dai ta farko tunda namiji ne ya bude. Shi ma ina nan aka dawo da ni bayan nayi wajen shekara 4 da rabi a Wudin. A Wudin din ma mun yi aiki da mai girma dan majalisa a chairman din wannan lokacin da na tadda. Bayan aiki na da nake na matsayin malaman makaranta principal, kuma shi ne mutum na farko da ya fara bani political appointment, tunda shi ya mai da ni kamar a ce advisor woman affairs. Don haka a wannan lokaci muna hidimomi na aiki da abubuwan da suka shafi mata da kananan yara da ni da matarsa da kuma waɗanda suke a wannan lokacin a wajen din ne, wanda suka shafi bangarorin health, nada da others dai, da mata dai generally na siyasa. Haka ina yin wannan harkar ta cewa ne ce shugaba, kuma ya nemi in taya shi in duba al'amuran wannan al'amuran, kuma mun yi alhamdulillah. To nan ma na yi wajen shekara 4 da rabi ina principal. Daga nan aka ɗauko ni aka shigo da ni cikin gari. To a cikin gari aka bani makarantar Kawaji Gamanga Secondary School, ita ma ina jin a 1999 na shiga ma wannan makaranta daga Wudu na Baro, Wudu na Tauna. Ina nan na zauna har 2003, kuma alhamdulillahi waɗanda Allah ya kaddara muka aiki da su suna ji na yayin da kuka saka waɗannan abubuwan. To daidai gwargwado dai a hakan, duk inda Allah ya kaddara zuwa na sai ya zamana wani abu, ko da ya gagara ko kuma babu shi, sai Allah ya samar. Tunda kullum ni dai Allah ya sani shi da ya halitta ni, bana danganta komai da success ina. Shi ne yake yi, saboda waɗanda suka riga ɗin ko kafin ni ko bayan ni, ba kun su komai na yi ba, kaddara ce take sakawa haka. Kuma in mutane suna cewa ina da himma, ni Allah na tuba, na san himma da nasara daga wurin Ubangiji take. To na yi wannan zaman a nan, sai aka yi min transfer. Daga nan ma aka kai ni makarantar Fatima Muhammad na rike ta. Na yi tsakani da Allah a rayuwata ta aiki. Duk inda jihar Kano ta ce zo ki tafi, ban taɓa ki ba. Don haka na riƙi makarantu, na jaje zonal offices na Dawakin Kudu ne, na Kura ne, na Gaye ne, ina jin na Gaye ne kaɗai ban taɓa daɗewa ba. Ina zuwa bana jin na yi uku wata uku aka ƙara ɗauke ni. Na ko zauna a Nasarawa zone, ina jin wajen su biyu ina zaman Nasarawa zone. Na zauna a Dala zone. To don haka kusan ba inda dai ban ɗan lallika ba daidai gwargwado. Kuma makarantun ma haka na riƙe mai kwatashi, na ƙara komawa Kaji Girls, na riƙe ta su biyu, na tafi gane nan dai. Amma alhamdulillah.
To za mu
dan mangi za mu ba wani lokaci.
Zan dan koma dake, nace zan dan mai dake baya kaɗan. A lokacin da aka yi karatu, ya zaki kwatanta karatun wancan lokaci da yanzu, tunda mai sauraro zai so ya san course din ma da kike karanta?
Eh to, wani abun mamaki, a secondary school abinda na karanta ba shi na karanta a university ba. A lokacinmu da akwai makarantu na WTC a wannan lokacin suna nan, sannan da makarantu na Gamman Secondary School. To wadda na yi ni Gamman Secondary School ne, kuma sciences na karanta a malin fashin. Amma abin mamaki yayin da muka zo Bayero University, muna nan School for General Studies, saboda ina gama secondary school aka ɗaura min aure. Ina gama secondary school na shiga ita jami'a Bayero. Ai ba da wata jaraba ake ta musamman irin wadda ake yanzu ba. Ni mock result abinda ake cewa mock result, wanda yake shine kwatankwacin abinda ake cewa qualifying exams a yanzu. To ni da ita na shiga jami'a Bayero, saboda tun muna makaranta kafin ni jaraba ta GCE, sai guidance and counseling department din mu ya kawo forms na ABU Zaria ne, na nan Kano ne, na ko ina kake so. Mahaifanka sai su bada kuɗi, in za a dawo to sai su faɗa a ce na guri kaza. To shi kuma aikin guidance and counseling ne na wannan lokaci, a nemo form ɗin wannan makarantar. To ni sai aka nemo na Bayero University, sai aka cike min da sakamakon mock exams da muka yi. Don haka da bayan an yi jaraba ta GCE, duk mun babbaro makaranta, mun yi graduating, it was in 1983. Muna dawowa gida nan, kawai sai muka ga an buga a cikin jarida sunayen waɗanda jami'ar Bayero ta ɗauka za su yi karatu na wannan shekarar. A ciki kuma haddani da ike ni, sunana Binti Abdulhamidu, ni ina tsammanin ni ce ta biyar. saboda alphabetical abu kaga ake bi, in ma ta suna na aka bi, in ma dai I'm sure I'm not among the first, I was among the first 10 ko biyar ko wani abu haka, suna na ya fito an bani ya sunanta admission na wucin gadi aka ce a jikin ita jarida pending the outcome of GCE da na ita kasa baki daya. Dan haka da hakan na shiga jami'ar Bayran Aiki. Yayin da muka je muna cikin wannan makaranta ta fagen share shiga jami'a, kuma shikenan sai result sun ya fito. Da result ya fito na cika ka'idojin da ake zauna a jami'a, dan haka sai aka gane ni. To muna wannan makarantar ta School of General Studies ne lamari ya canza. Muna nan a wannan makaranta ran nan kawai sai aka rubuta, aka ce mana shi head of department shi mai lura da wannan tsangaya tamu yana gayyatar dukkanin matayen da suke ɗan asalin jihar Kano ne a ƙarfe kaza a ofisin shi, Dr. Usman sunan shi a wannan lokaci. Dan haka nan da wannan lokaci ya zo sai muka jeje muna zuwa, sai a ce ka zauna a waje a reception ne haka kujeru a jera haka. Kowanne baya sanin me aka cewa da wani. Da lokacin shiga ta yi muka gaisa da shi, sai ya ce ke 'yar asalin jihar Kano ce, na ce eh mahaifina. Sai ya ce to me kike karanta yanzu a wannan tsangaya, na gaya masa me kike so ki zama, na faɗa. Kullum nakan gaya 'yan jaridu in sun hira da ni, sai in ce in ba ku sani ba, sabo abin da yake shi ne da a raina, ni kuma mass communication shi wannan harkar jarida ce. Kuma da yake na kwana na tashi da shi a rai, Allah sai da ya kaddara aka ban aikin. To da gida ne a wannan lokaci ya tani na yi, amma na sama in the course of life. So sai ya ce tunda isa nake neman ku ɗaya bayan ɗaya, nake ganawa da ku saboda muku jan hankali ne akan wani abu. A yanzu yanayin da muke ciki a jihar Kano, babu shugabannin makarantu na mata 'yan jihar Kano asali. Dan haka zai yi kyau ku da kuka samu damar shigowa jami'a. To ku daure ku bi wannan, ku bi tsangaya ta education, ta ilimi, saboda kuna da damammaki da yawa. Don waɗanda suke rike da makarantu na secondary school na Kano State ba asalin jihar Kano ba ne. Sai ya ce sa aini ban yi education ba WTC na yi ba. Sai ya ce it doesn't mean you'll be able to do, it doesn't matter, it doesn't mean kina so ki za ki iya yi. I'm just telling you ku taimaki state ɗin saboda ga halin da ake ciki. To ko san za ki take nan sai juya ra'ayi na ni kenan ko?
Haka.
Da muka gama School of General Studies kawai sai na ce education. A hakan na je na yi shi, ban yi shi a WTC ba, ba a wani training da na samu at level na secondary school. Kuma sannan kyakkyawa kaddara ta kenan da Allah ya bani. Kullum nakan ce na gode da aka kaddara min wannan. Saboda in the course of it na haɗu da rayuwa kala-kala. Ma'ana na samu wanda bai san komai ba, na koyar da shi komai. Shi kuma wannan a wurin addinin musulunci in muka ji malamai suna faɗin irin abin da yake tattare da wannan daraja yana da yawa. Don haka na gode Allah da ya bada wannan dama. Don haka kin ga kenan abin da na karanta. BA Islamic Studies shine abin da na karanta a Bayero University.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan mako, sai ku tare mu mako mai zuwa inda za mu ɗora a hiranmu da kallabinmu ta wannan mako. Mu kuma haska fitila kan wani batu da ke ciwo mata tuwa ƙwarya a Najeriya. Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a birnin Kano da kuma Halima Abdulra'uf a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadinsu duka, ni Alheri ke muku fata alheri.
Madalla masu raro, da haka ne muka karshen shirin namu na yau baki daya. Sai aka sance da mu da karfe shirin na safe gobe Litinin, inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com har ma da shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka muku shirye-shiryenmu na yau, sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyarmu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.